أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kadarta samun mu ga sallah asuba a cikin jama'a, kuma gashi zamu shiga cikin littafin mu na 40 hadisi. Hadisi na farko wanda zamu dauka a cikin wannan littafi shine hadisi wanda ya shahara daga Umar dan Khattab, wanda yake bayani akan ikhlasi. Shine al-hadisul awwal, hadisi na farko. أنا أمير المؤمنين، أن سامر أمير المؤمنين، شين شو جبم من أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال، دعا عمر بن الخطاب يرى الله شتبت عريش هيك يتوى، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ناجم زان الله صلى الله عليه وسلم يناتوى، إنما الأعمال بالنيات، للي كون أيكي هو kusan da cewa lalle dukkan aiki yana tare da niyya. Kowane irin aiki wanda dan adam zai aikata a nan duniya, wanda ake buƙatar a samu lada a cikin shi, yake cewa manzon Allah ya ce wannan aiki yana da alaka kai tsaye tare da niyya. Wa innama li kulli mri'in ma nawa, sanadi da cewa lalle dukkan naga dukkan mutum abin da yayi niyya. Imri'in shine mutum, innama bari dai li kulli mri'in, naga dukkan mutum manawa abin da yayi niyya. Sai manzo Allah ya ce fa man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, duk mutumin da hijrar shi yayi ta saboda Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi yace fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, to hijrar shi tana nan saboda Allah, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, duk wanda hijrar shi dan saboda duniya ne yayi ta, aw imra'atun yankihuha, ko kuma dan saboda wata mata dan ya aure ta, kenan ba dan Allah ba. Fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi, hijirar shi tana da alaka game da abin da ya hijira saboda shi, shine fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. To anan manzon Allah ya ce dukkan aiki yana tare da niyya. Naga kowane mutum abin da ya niyya ko yayi nihi. Wanda ya hijira dan Allah saboda Allah, Allah zai bashi lada. Wanda kuma ya hijira ba dan Allah ba saboda wata mata dan ya aure ta, to manzon Allah ya ce hijirar shi ta dogara ko an dangana ta zuwa ga abin da ya hijira dan shi. Daga cikin irin maganganu na malamai sai suke cewa wannan hadisi yana karantar da mu mi kyautata niyya cikin dukkan ayyuka, saboda aikin ka ba zai samu karbuwa ba a wurin Allah sai in ya zamanto dan Allah. Daga cikin irin nau'i na ayyuka shine mutun yayi aiki dan Allah kuma yana tsoron Allah. Abu na biyu, mutum ya yi aiki dan Allah yana neman Allah ya bashi aljanna da ladan Allah subhanahu wa ta'ala. Sai abu na uku, malamai suka ce yana da kyau mutum ya yi aiki dan jin tsoron Allah, karkashin kunyan Allah, saboda a wurin shi ne ake neman lada. Wannan kaɗan daga cikin irin maganganu na malamai kenan. Sai mu zo magana akan niyya. Me ake nihi da niyya? Shine kudurta abu a zuciya tare da aiki. Kenan na kudirci ina so in yi abu kaza, to kuma a lokacin nan sai ka gama shi da aikin da zaka aikata, to a lokacin nan ne niyya take zama kyaukyawa. Daga cikin irin maganganu na malamai, me yasa ake so niyya ta zama mai kyau cikin aiki? Shine saboda ta bambanta al'ada da ibada. Anan mala ya kawo musallai, yace misali al-julus fil masjid, mutumin da zai zauna a cikin masallaci. Qad yuqsadu lil istirahati fil ada, yana iya zama a masallaci saboda ya huta, wana al'ada ana iya samun haka. sai yace wa qad yuqsadu lil ibada bi niyyatil i'tikaf, kuma yana iya zama a masallaci dan ya huta da niyyar ibada. Kina anan niyya ita ce za ta bambanta, in ka zauna a masallaci so kake ka huta to shikenan dan hutun wannan baka da ladan komi, amma in ka zauna dan ibada yace misali i'tikafi zama da ake a cikin masallaci cikin goma na karshe saboda mi, saboda ibada, ko mutumin da zai zauna a masallaci yana jiran sallah ta zo, kaga wannan ibada ce yake yi. Shine anan mala yace fal mumayyiz bainal ibadati wal ada huwa niyya, abin da yake bambanta al'ada da ibada shine niyya. Haka ana iya samu wa kazalikal ghusl, mutun zai iya yin wanka, kad yuksadu bihi at tanzif, mutun zai yi wanka saboda ya tsarkake jikin shi fil ada, wannan al'ada haka ne. Wa qad yuqsadu bihi al'ibada, kuma ana iya yin wanka saboda ibada, misalin wankan janaba, wanda yayi wankan janaba kaga yayi wanka na ibada kuma lada zai samu. Shine anan malai ke cewa wani lokaci an tambaye manzon Allah, wai misalin mutumin da zai yaki saboda ya kare kasarsu, da mutumin da zai yaki saboda nuna jarumta, wane ne da wanda zai yaki saboda riya, waye yaki dan Allah? Wannan hadisi ne, man qatala ko hamiyatan wa man qatala shuja'atan wa man qatala fi sabilillah. Sai manzo Allah ya ce man qatala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah, duk mutumin da ya yaki domin daukaka kalmar Allah to wannan shine yaki dan Allah. Kina anan niyya ita take tabbatar da mi matsayin aiki. In niyyarka ba mai kyau bane, aikinka ba zai zamanto mai kyau ba, ba ruwan Allah da aikin da zaka aikata matukar baka kyautata niyyarka ba. Magana ta biyu wadda nake so in yi mana anan, me ake nihi da hijira? Hijira shine mutun ya tashi daga kasar da ake kahurci ya koma kasar da ake musulunci, ko daga garin da ake kahurci ka koma garin da ake musulunci, wannan shine ake cewa hijira, intiqal min baladi shirk ila baladi islam, mutun ya tashi daga garin da ake shirka ko kasar da ake shirka ya koma kasar da ake musulunci kare. Sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi hijira kala biyu, na farko hijira daga Makka zuwa Habasha lokacin da aka matsa musu, wannan ko sun yi shi ne bayan an turo manzon Allah da shekara biyar kamar yanda Imamul Baihaqi ya hadi. Hijira ta biyu daga Makka zuwa Madina bayan shekara 13 a Makka da almanzan Allah da mutanen shi Allah ya musu umarni su yi hijira su koma zuwa garin Madina, saboda Makka gari ne na kahurci a lokacin, amma daga baya da aka bude Makka ta zama garin musulunci sai manzon Allah ya tabbatar yace la hijrata ba'da al-fatih, daga yau babu hijira daga Makka a ce za a wani gari saboda ya zama garin musulunci. Kina wannan shine ake nihi da hijira, ka tashi daga wani gari ka tai wani gari da sunan mi da sunan addini, wanda kuma yana da kyau. Manzo Allah yace in kai hijira dan Allah to Allah zai baka lada. Anan mala ya kawo misalin akwai wanda ya hijira ba dan Allah ba a zamanin annabi saboda wata mata, shi yasa manzo Allah ya bada misali ana ce mata Ummu Qais, dan haka shi mutumin nan ana kiran shi Muhajir Ummu Qais, wanda ya hijira saboda wata mata sunanta Ummu Qais, kenan ba dan Allah ba, shi yasa manzo Allah ya kawo misali yace wanda ya hijira dan Allah Allah zai bashi lada. In ko ba dan Allah ba kai to shikenan, an barka kai hijirar ka saboda duniya kuma baka da ladan komi a wurin Allah. Daga cikin maganganu na malamai game da wannan hadisin suka ce hadisi ne yadkhul fi hadisul a'mal bin niyyat sulusul ilm, shi wannan hadisin wanda yake bayani akan muhimmancin niyya yana daukan kaso ɗaya daga cikin uku na addini gabaki daya, saboda shi addini ana yin shi da halishi, ana yin shi da zuciya, ana yin shi da gangan jiki, kenan kaga an ce niyya dole sai an sata a cikin dukkan ayyuka. To dan haka shi wannan hadisi yana daukan kaso ɗaya daga cikin uku na ayyuka na bawa. Imam Shafi'i yake cewa yadkhulu fi hadha alhadith fi 70 baban min alfiqh, wannan hadisin yana shiga babi 70 na fiqh a cikin addini, saboda hadisi ne wanda kai tsaye yana da alaka da ayyuka na bawa. Yau duk wahalar da zaka yi a rayuwa in dai baka kyautata niyyarka ba game da abin da ya shafi Allah to wallahi baka da lada. Yanzu mu dauki misalin mutum ne zai zo yi wahala ya gina masallaci, ashe wai niyyar shi ba mai kyau bace, so ne yake a yaba shi ko dan saboda wani matsayi na siyasa da sauransu to kaga Allah ba ruwan shi da duk irin kudin da ya kashe da wahalhalin da yi shi yasa haka dukkan ayyuka yana da kyau a ce an kyautata niyya a cikin shi mallai yace yana daga cikin ababen da malamai suke so su fara littafin su da shi wannan hadisi misali Imam al-Bukhari muna ji ana sahih al-Bukhari hadisi na farko a cikin littafin shi wannan hadisin ne na Umar dan Khattab wanda yake bayani akan niyya me yasa saboda muhimmancin niyya sai magana ta ƙarshe me yasa addinin musulunci yake so mu rika kyautata niyyar mu kahin shi shin ya halatta mutun ya rika furta kalmar niyya at-talaffuz biha in kana so kai sallah azhar ko la asar ko asuba kace nayi niyyar yin sallah asuba in kana so kai sadaka ka daga bakin ka kace nayi niyyar yin sadaka to anan malumai suka ce bai dace ba ba san furta kalma ta niyya sai dai abu ne wanda zaka kudirce a zuciyarka ba sai ka hodi ba wannan zamu ji wasu suna fadar irin wannan akwai kauli daga cikin irin kaulika na malaman mazhaba in ka zo zaka yi sallah azhar Allahumma inni nawaitu salata zuhur kaza kaza wannan bai dace ba yana a mafi rinjayen maganan malamai baya dacewa mutun ya hodi magana akan niyya abin da ya shafi azumi kuma wajibi ne in azumi ne na farilla mutun ya kudirce niyyar shi yanzu in ramadan ya kama dole sai ka kyautata niyyar ka zaka fara daukan azumi sabanin azumi na nafila shi azumin nafila bai da wata alaka a da sahima in ka tashi zaka iya kulla niyyar ka ka ci gaba an sha samu manzo Allah ya zo da sahi gidan shi ya ce Aisha akwai abinci tace a babu sai ya ce to na ci gaba da azumi a da sahi ba laihi wannan sabanin kenan azumin farilla da sai azumin nafila to anan malume suka ce ana so mutun ya kyautata niyyar shi saboda irin falala na niyya misali Allah yake cewa man yakhruju min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa ajruhu ala Allah duk mutumin da ya niyya daga gidan shi Allah ya ce yana da niyyar hijira saboda Allah da manzon Allah yanzu yana cikin hanya summa yudrikuhul maut sai mutuwa ta cin mishi Allah ce faqad waqa ajruhu ala Allah tabbas ladan shi ya tabbata a wurin Allah me yasa saboda niyya kina yanzu yau in kai niyya misali ina so ina da dukiya ina so in gina masallaci sai Allah madaukakin sarki yasa na rasu ko karasu to dalilin wannan niyya Allah zai baka ladan gina masallaci me yasa saboda kyautawan niyyar ka kan haka dalili na biyu hadisi ne daga manzo Allah iza maridal abdu aw safara duk mutumin da yayi rishin lahiya ko yayi balaguro kutiba ma kana ya'malu sahihan muqiman za a rika rubuta mishi ladan abin da yake aikatawa lokacin da yana lahiyar shi lau kuma lokacin da yake mazaunin gari ba dan balaguro ba misali ka saba yin azumi duk ranar alhamishi da ranar litinin sai wani lokaci aka wayi gari baka da lahiya to za a rika rubuta maka ladan wannan kwanakan saboda ka saba yi saboda me saboda niyya misali na uku inna bil madinati aqwaman manzo Allah yace lalle a madina akwai wasu mutane masirtum masiran duk lokacin da za ku yi tahiya ko balaguro wala qatatum wadiyan duk lokacin da za ku tsallake wani kwari yace illa kanu ma'akum sai suna tare da ku aifi niyyatihim mala yace aniyasu wa qulubihim da kuma abin da yake zakatan su amma manzo Allah yace habasahumul uzr su uzri ne ya hana su su tai tare da ku amma niyyar su kyautawa ce kenan anan suna da ladan mi suna da ladan niyya dalili na karshe manzo Allah yake cewa a cikin hadisin Bukhari man akhaza amwalin nas yuridu ada'aha duk mutumin da ya amshi dukiyar mutane aniyar shi yana so ya biya su bashi ne ko wani aro ne da sauransu har ga Allah kana so kai dai Allah ya taimake ka ka bada manzo Allah ya ce addaha Allahu anhu Allah madaukakin sarki zai biya mishi wannan abin da yake so me yasa saboda kyautawan niyya wa man akhazaha yuridu itlafa duk mutumin da zai amshi kudin mutane ko aro ko wani bashi amma baya so ya bada kenan niyyar shi ba mai kyau bace manzo Allah ya ce atlafahu Allah Allah madaukakin sarki zai kara jibga mishi matsala saboda me saboda bai da niyya kyautawa anan malamai sun kawo wannan maganganu saboda su nuna mana muhimmancin niyya kenan ita niyya in dai ka kudirci kyautawa to tabbas kana tare da lada. Kuma niyya in ka kudirci mummuna ba dan Allah wa dama a zuciyarka babu abu na alkhairi. To niyyarka ita ce take da alaka take ma hukunci cikin ayyukan da kake aikatawa. Haka ayyukan ibada gabaki ɗin su Allah yana bada sakamakon su ne iya gulgulan niyyarka. Kana zawwa masallaci, kana karanta Qur'ani, kana aiki na alkhairi, kana azumi, in ba dan Allah ba kake yi wallahi wahala ce kake yi. Allah ba zai baka lada ba. Me yasa? Saboda niyyarka ba mai kyau bace. In kuma niyyarka mai kyau ce, to duk abin da kake aikatawa ko baka samu dama aikatawa ba, Allah zai baka lada. Wannan shine muhimmancin hadisin da muka karanta. Allah ya amfanar da mu abin da muka yi. Assalamu alaikum.